أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
تهي واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da yabo ga Allah madaukaki, godiya marar iyaka da ya hada mu a wannan masallaci a galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Lahadi a 25 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shine 16 ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. Allah madaukaki bayan yayi bayani akan cewa duk wanda ya da'a ga manzo, to hakika yayi da'a ne ga Allah, wanda ya juya baya kuma to Allah ya rarrashi manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa bai aiko shi a matsayin mai kiyayewa da wato lura da ayyukan bayinsa ko tilasta musu su karba ba, ya bar su da Allah. To sai kuma ya faɗi abinda aka samu daga wurin munafikai da suke zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma idan yayi umarni su nuna a zahiri cewa suna tare da wannan umarnin nasa. Shine Allah madauki ya fara hikayar abin da suke fadi. Wa yaquluna ta'atun, yaquluna ta'a ma'ana amruna ta'atun mubtada ne mahzuf, wannan ta'atun din khabar din sa ne, ma'ana amruna ta'atun, ai mu lamarin mu dama dangane da kai, in ka bada umarni da'a ce, ma'ana duk abin da kace mu yi za mu yi. Wasu kuma suna cewa an za a ce wa yaquluna ta'atan, ma'ana sai ai nasban ta'a, cewa za mu yi maka da'a da'a. Almuhim dai suna bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna tare da umarninsa kuma za su yi masa da'a a zahirin zamansu a gabansa, wanda zai sa su amince, za su sa ya amince da su cewa da gaske su muminai ne. Kuma dama wannan ɗabi'ar munafikai kenan, da'iman bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suna tare da shi a zahirinsu, alhali a zuciyarsu ba su yarda da shi ba, ba su karɓe shi a matsayin manzo ba, su ne masa izgili, umarninsa kuma ba abin karɓa ba ne a wurinsu. Da haka faɗin da suka yi cewa amruna ko amruka ta'a, lamarinka ko umarnin da ka bar a wurinmu ba abin da ke tsakaninmu da kai sai da'a sai bi, to wannan ƙarya suke, domin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya san a zuciyarsu ba haka ba ne. Shi yasa ya ce fa iza barazu min indika, amma idan suka fita daga wurinka barazu nan ana nufin kharaju fa idza kharaju idan suka fita min indika daga wurinka haka kenan ashe zahirin ne suke nuna masa haka eh me suke yi bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wani yanki daga cikin su sai ya kwana da shirin kishiyar abinda kake fadi ma'ana abinda ka fada na umarni sai su kwana da sabanin sa su kinta wani abu shine aka shi yasa aka ce bayyata da abinda aka ce bayyata daga tabiyiti tabiyiti shine ka kwana da shirin abu eh ka kwana da shirin abu al-imam at-tabari ya ruwaito riwayoyi da yawa wannan bigire da suke bayanin abinda ake nufi bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul ma'ana ghayyaru ma taqul suna canza abin da ka faɗa in ka faɗi wani abu to da daddare sai wasu daga cikin su sai su faɗi sabanin haka sai su kwana da shirin cewa wannan abin da ya saba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za su dauka a matsayin abin da za su aikata wannan shine ake nufi to sai Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayitun Allah yana rubuta yana sanada yana kuma rubuta yana kiyaye ma yubayitun wannan abin da suke kwana da niyyar yi fa a'ridu anhu sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan shi kansa wa'idi ne ko wa'idi ne ai kun san wa'idi eh narko ai kun san wannan hausar ko yawa alƙawarin azaba eh to shine ma'anar narko wallahu yaktubu ma yubayitun in Allah ya ce maka ai muna rubuce da abin da kuke aikatawa kaga ma'ana kenan fa to ka shirya za a kama ka da shi to wannan shine ma'anar wa'idin kuma ana ga ya musu warning ne cewa ku mai da hankalin ku duk abin da kuke fa Allah ya sani kuma a rubuce yake a wurin sa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka umarce shi da wani abu duk dai dan Allah ya kara tsare shi daga cin mutuncin su Allah ya kara tsare shi daga izgilin su Allah ya kara tsare masa mutuncin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi fa a'ridu anhum ka kauda kai daga barin su ma'ana ka rabu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah eh ka dogara ga Allah babu abin da suka isa su yi maka kintsin dare da kintsin rana da hadin kai da sauran kafirai babu abin da zai ba su na nasara ka dogara ga Allah ai duk wanda dama Allah ya aiko shi ya isa gata a gare shi cewa addinin na Allah ne kuma yana tsare da shi wanda ba manzo bane yake koyi da manzon shine ake so dama ya yi hakuri ya kara bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da waɗanda suka saba masa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin kulawar Allah da kiyayewar Allah da kuma rarrashi har rarrashin sa ake kwantar da hankalinka ba ruwanka da su kauda kai banni da su wani irin gata ne wannan ba na wasa bane Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gata sosai shi yasa yace fa a'ridu an ka kauda kai ka kyale su ma'ana kar ka kuntata musu ka dame su eh kama fita daga harkar su kawai tunda dai ka riga ka isar da sako ka kyale su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa a matsayin wakili in Allah ya ce ya wakilce ka shi zai tsaya maka to ya isa ko bai isa ba wanda gata ne ya kai wannan kalmar ga manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka zaka ga saboda tausayin sa da rahmat da Allah ya sa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yana roƙon Allah ya yafe wa hatta fa munafiqai shi sa wato rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayin sa zaka yi mamakin sa irin wannan halin girman nasa mutane su zage ka su ci ma mutunci su yi muka izgile amma wani daga cikin su ya mutu ka zo ka tsaya a kansa ka ce ya Allah ka gafarta masa har sai aka saukar da aya da zaka yi sau 70 in ba za a gafarta musu ba har yake ya fahimci cewa da zai yi in ana nufin zai yi sama da 70 ne za a karba to sai yi sama da 70 in dan a karba wannan fa masu zagin sa ne da masu cin mutuncin sa masu izgili hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin na kowa bane eh da tausayin sa da rahamar sa lalle kamar da Allah madaukaki ya fada bil mu'minina ra'ufun rahim in ka lura kuma ba tunda Allah ya kira shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alamin yashmal al muslimin wa ghayr al muslimin ko ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba eh hatta wanda ba musulmi ba ya samu rahamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shari'o'i da yazo da su ko yaki ake yaki in ana yi da waɗanda ba musulmi ba zai ce kar a kashe tsoho ko kar a kashe yaro kar a kashe mata mai bauta a ɗakin bauta in an same shi daga cikin kafirai yana ɗakin bautar su shi ma kar a shiga a kashe shi a kyale shi duk wannan ka'ida ce banda musulunci ba addinin da yazo da wannan ka'ida duk sauran addinai sun halatta ko mai aka samu hatta dabbobi kashewa suke saboda tsabar mugunta aka ce dabbobi a sare bishiya a sawo gona wuta a kona gonaki a samu da shanu da tumaki a yayyanka su saboda mugunta a sa gobara a gidaje to musulunci duk bai yadda da wannan ba wannan fa a halin yaki yakin da shari'a ta yadda da shi an hana a kashe yaro karami an hana a kashe mace sai idan mace ta yi participating a cikin yaki to a cikin yadda ake kashe maza saboda shigar su yaki ita ma za a kashe ta a matsayin wannan mai yaki ce ita ma amma in tana zaune a gidan mijinta ko a gidansu to ba a kashe mata a gurin yaki ba a kashe kananan yara sai a bar su la'anna Allah saboda Allah madauki mai yiwuwa ya jefa rahama a cikin zuriyar daga bakin su musulunta abinda Allah yake so shine a ce kowa ya karbi wannan kiran na addinin musulunci ya musulunta shi yasa ake so a nuna hali mai kyau wajen mu'amala da tausayi da rahama ba kullun wato fada da rikici da damuwa da tada hankali ba wannan mai taba zama hanyar da za a yi da'awa ba kullum muka ambata cewa idan mutum ya duba tarihin musulunci gaba ɗayansa shekarun da aka fi cin nasara wajen wato da'awa a kira mutane su zo su musulunta kuma su musulunta da yawa shine shekarun zaman lafiya adadin mutanen da saboda yaƙi suka shiga musulunci ba yawa ne da su ba an fahimta an yi yaƙe-yaƙe an ci nasarar wurare amma akwai waɗanda ƙarfin mulkin ne ya sa suka miƙa wuya an gani amma a zuciyarsu ba su amince ba amma waɗanda aka je aka kai musu musulunci ta hanyar ƴan kasuwa ba malamai ba ƴan kasuwa ne suka tafi da raƙumansu wasu daga Yemen wasu daga ina ne suka kama hanya suka shiga wasu wurare kullum ana ba da labarin musuluntar mutanen Indonesia kun san mutanen Indonesia su ba taɓa yaƙi ba haka irin mummunan ai kun ga asalin zuwan musulunci ai ba ta hanyar yaƙi ya zo mana wannan ƙaryar da ake yaɗawa cewa musulunci addini ne wanda ya yaɗu da takobi wannan ƙarya ce musulunci ba da takobi ya yaɗu ba takobin yana cikin abin da ake amfani don tsare shi don kuma ba shi kariya don kar a ci masa mutunci shi musulunci amma ita da'awa ba sai da wannan takobin ba asali a gaya wa mutane kalmar Allah saƙon ya isa zuwa gare su to wannan duk mun gani a halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga irin yadda yake wa kamammun yaƙi in an kawo su ko ibn Usalin wannan ya sunan shi Umama ne Umama kai Umama ibn Usal ku duba kissarsa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daure shi a masallaci a matsayinsa na mushriki masallaci yana ganin yau a shigo sallah a fita yau wannan su shigo yana gani aka daure shi wannan abun kawai da aka yi masa da ganin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane wannan ta sa ya musulunta abin da ya gani kawai na mu'amala da ka shi musulunci saukinsa ko in ce wahalar shigarsa gun wanda bai san shi ba shi ne fahimce shi a yadda yake. Amma in aka riga aka shiga tsakaninsa da shi ta hanyar ya daga ba da cewa ai tashin hankali ne ai kaza ai kaza ai kaza ne, to an hana mutum haske ba karami ba. Da za a bar kowa duk wanda ba musulmi ba ka bar shi shi yayi bincike akan Islam ya zo ya gani meye ake yi, za a nuna masa, fassara masa littafin, a nuna masa je ka karanta me ka fahimta, zo a tattauna, ya shigo masallacin a ga me yake, ya ga me ake yi, yanka mutane ake a ciki koko me ake, ya zo ya gani. Ba wani wuri kuma da ake boye wani abu, dama ina ne ake taruwar, iya masallacin ne. Kaga su wanda ba musulmi ba galibi wurarensu an wani zagaye, an sa security, an yi waye da wani ginin ƙasa da wurin ɓoye-ɓoye, amma musulunci duk babu wannan abu. Haka muke game da ake cewa boda, in ana siffanta boda a ce poros boda ko kowa ma shigowa zai ya shigo duk ya ga abin da ake ciki. Haka muna son hakan, a shigo a ga me, ba wani abu, ba wani sirri da aka ɓoye don a cuci kowa. Musulunci baya shirin cutar kowa, magana ce ta gaskiya a fahimce ta. Don haka in an faɗa an ƙi karɓa, to ga abin da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa'arid anhu. Wannan fa masu makirci ne, sun faɗi magana sun tafi da niyyar kishiyarta, amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa rabu da su, fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. To mu je inda yace wala budda an takuna ta'atullahi wa rasulihi zahiran wa batinan, nan ne ko shine mai alaka da wannan aya, aya ta 81 kenan. Malam Sa'id yake cewa wala budda, ba makawa, tilas ne, an takuna ta'atullahi wa rasulihi zahiran wa batinan, da'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ciki da waje, ma'ana yadda mutum ya faɗa da bakinsa ya nuna a aikace zai yi, to zuciyarsa ma ta karɓa. Idan zuciya ba ta karɓa ba ko baki ya bayyana, to ba a karɓa, domin zuciyar ita ce asali, ko ita ce asali. Idan mutum ya nuna yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali a zuciya yana tare da kafirai, ya sunansa, sunansa munafiki. To munafiki a sahun musulmi yake ko a sahun kafirai? A sahun kafirai yake, saboda zuciyarsa ake kallo, a zuciyar bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ba ne. Duk mutumin ku da bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ba, kafiri ne, ko? To dole ta zama zahiran wa batin fil hadrati wal maghibi, ko mutum yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a bayan idansa, ma'ana ko a gaban muminai ko a bayan idan muminai, dole mutum ya zama ya amince da musulunci, ya yi iltizami. Wannan kiran shi ne ya kamata masu kira su riƙa yawan jaddadawa musulmi imanin nan na zuci da amincewa da karɓa ga shari'o'in Allah. Zuciyar ta saki jiki da wannan ɗin cewa gaskiya ne, dole fa sai da shi mutum ya zama musulmi. Mun karanta a baya, in har mutum zuciyarsa bata amince masa cewa manzon Allah gaskiya bane, a zuci bai yadda ba, ko da ya shigo masallaci to sallarsa fa babu, kuma azuminsa babu, musuluncinsa babu. Dole ne zuciyarsa ta karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, shari'ar da ya zo da ita kuma gaskiya. Fa amma man yuzhiru fil hadrati at-ta'ata, amma wanda zai bayyana da'a yace yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri, walintizam, ya nuna kuma cewa ya karba. Fa idza khala bi nafsihi, amma in ya wofinta da kansa ya koma shi kadai, aw abna'i jinsihi, ko ya koma mutane irinsa, taraka ta'ata, sai ya watsi da wannan da'a, wa aqbala ala diddiha, ya koma ya fuskanci kishiyar da'a, sai ce fa inna ta'atan lati adharaha ghayru nafi'atin wala mufida. To wannan da'ar da ya bayyana ta, an gane ko? Ba mai amfani ba ce, ba mai fa'ida ba ce. Don haka idan mutum ya zo ya nuna ana tare da shi, amma in ya koma gida ko ya shiga cikin yan uwa irin nasa yan uwansa shi ma'ana masu tunani irin nasa sai ya bayyana cewa dama fa mun je ne kawai dan dai mu yaudare su su yi tsammanin muna tare da su to duk abin da ya Allah ba zai karba ba ma'ana in dai haka aqidarsa take ya nuna wa musulmi tare da su yake alhali zuciyarsa bata amince ba kuma ya ce dama ga abin da ya kawo shi shikenan ya bata fa aikin sa ya zama munafiki kuma wannan dama shine halin munafikai su zo su nuna suna tare a zahiri alhali a batinin su ba haka bane to duk abin da suka bayyana a zahirin ghayru nafi'in wala mufid ba zai musu amfani ba ba shi da fa'ida wa qad ashbaha man qala Allah fihim kuma yayi kama da waɗanda Allah madauki ya bada labari dangane da su da yake cewa wa yaquluna ta'a ay yuzhiruna ta'ata suna bayyana da'a suna cewa lamarin mu mu dangane da kai ai da'a ce zamu yi maka da'a idan kanu indaka in a wurin ka suke yayin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin suke gaya masa kenan fa idza barazu min indika ay kharaju amma in suka fita daga wurin ka wa khalau fi halatin la yutlaqu fiha alaihim suka koma halin da ba a ganin me suke yi ciki bayyata qa'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu sashe daga cikin su sai su kwana da shirin kishiyar abin da kake fadi ai bayyatu wa dabbaru ghayra ta'atika sai su kintsa sabanin da'a gare ka ma'ana sai su shirin cewa wani abu za su yi daban ba da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wala thumma illa al-ma'siya in kuwa mutum ya zama ba da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba me zai yi kenan ai babu komai sai saban Allah wannan aya ku hada ta cikin ayoyi da suke tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba ko haka ne domin da ya san gaibi da ba ga masa waɗannan kuma da ba a yaudare ba da ba a yi wani abu ne yaudara dangane da mu'amala da shi ba da daga sun faɗa wa yaquluna ta'a take zai ce kazabtu ko amma saboda bai san abin da ke cikin zukatansu ba sai sun koma gida sun kintsa sai Allah ne ba shi labari wannan ya nuna mene bai san abin da ke cikin zuciyar mutum ba amma akan gaya masa wani hali ku gane ku gane kuma ku gane yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai san abin da ke cikin zuciyar kowa da kowa a lokaci guda ba wannan sifar Allah ce amma wani yakan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata niyya sai Allah ya gaya masa tun kafin ya zo daga in ya zo sai ya ce ka zo ne dan kaza to kaga wannan wani special hali ne Allah ya nuna masa dangane da wannan amma a ce general halin dabi'ar ita ce kullun ya san abin da ke zuciyar mutane to ba haka bane to kuma wannan in an ce bai san gaibi ba to wannan nabiyin ake nufi ba wancan ba wancan dama a lokacin da Allah ya gaya masa ga wani nan zai zo zai kaza to ya fita daga gaibin an sa masa wato ya zama dangane da shi dai ba gaibi bane amma dangane da sauran mutane gaibi ne tunda zuciyar wani ne kuma mu ba mu san wani nan ba ai na jin bashi da wahalar fahimtar wannan yawa to kullum malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to suna nufin wannan tare da wannan ma'ana da duk shekara nakan ambata mana a cikin darussan tafsiri ba zai tuno in malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba me suke nufi yawa suna nufin ba ilimin su daya da Allah ba kun gane ma'ana ba daidai bane ka ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah ma ya sani gaskiya ba haka bane kun gane wannan yawa kuma in malamai suka ce dama annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibin ba abinda suke korewa kenan amma akwai abubuwa da Allah yakan sanar da shi bai gaya wa kowa ba sai shi to ai dama shine manzo shine annabi kuma babban bambancinsa da sauran mutane dama shine wannan abu an zabe shi a ware shi a kebance shi a gaya masa abinda ba a gaya wa kowa ba shi yasa ya zama annabi shi yasa ya zama manzo wannan wahayin da ake masa to wannan abin da aka gaya masa kaga dangane da shi ya zama ba gaibi ba amma sauran abin da ba a gaya masa ba ya sani to wannan shine bai san gaibin ba abin da ake nufi kenan an gane sai abu na biyu na wannan ma'anar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke da ikon sanin abin da ya ga dama ba sai abin da Allah ya gaya masa kun gane yawa ba kawai daga ya so ya san abu shikenan sai ya zama ya san shi bi muqtada buqatasa ba'a sai Allah ya gaya masa an fahimci wannan shi yasa kun ga abinda matansa suka boye masa ba su gaya masa ba bai san shi ba gashi matansa ne suna tare da shi su yi masa abinci su kawo shimfiɗa ɗaya ake kwana amma abinda ke cikin ransu Allah bai gaya masa haka ne to kun ga wannan ma yana tabbatar da me annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba ana nufin al-ghaib al-mutlaq annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba amma abinda Allah ya ware shi ya sanar da shi to ya san shi dan haka wannan ayar dalili ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya kara masa daraja bai san komai na ilimin Allah ba sai abinda Allah ya sanar da shi to shine mana yake karawa cewa bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul ay bayyatu wa dabbaru ghayra ta'atika wala thamma illa alma'siyah in ku aka ce ba za a bi da'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to me za a bi saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlihi fadin sa da yace bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul dalilun ala anna al-amra alladhi istaqarra alayhi ghayru ta'ati tunda suka ce bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul ashe kenan abinda al'amarin da suka tabbata a kansa cikin daren suka kwana suka wayi gari da shirin sa shine ba za su yi da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a gaban sa sun ce za su yi da'a amma cikin dare sun warware wannan me za su yi kishiyar da'a ashe kenan menene al'amarin da istaqarra alaihi abinda suka tabbata akai shine ma'anar istaqarra alaihi abinda suka tsaya akai da zasu yi aiki da shi shine ghayru ta'ati kishiyar da'a ya bayyana yace li anna tabyita daga ina ya gano wannan yace domin ku duk abinda aka ce an kwana da niyyar sa cikin dare yace tadbirul amri laylan ma'anar sa shine a kinsa plan cikin dare a kinsa mene plan ayi shiri cikin dare da daddare ala wajhin yastaqirru alayhi ar-ra'yu a fuskar ta fuskar da akan wannan ra'ayi zai tsaya ma'ana cikin dare ko ayi meeting ko wani bangare daga cikin su su ce kai mu fa ba za mu yi wannan abin da yake so ayi ba bari ku gani in mun fito gobe abin da yake nufi daban mu kuma mu yi sabanin haka kaga wannan menene plan kintsi ne suka yi cikin dare kuma suna shirin wannan abun a kansa za su tashi da safe an gane to wannan shine ma'anar tabiyiti bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul an fahimci abu insha Allah yace thumma tawa'adahum ala ma fa'alu sannan sai Allah madauki ya yi musu narko da alƙawarin azaba akan abin da suka aikata din nan yace wallahu yaktubu ma yubayitun Allah yana rubuta abin da suka kwanda shi din nan na niyya ay yahfazuhu alaihim yana kiyaye su yana kiyaye shi wannan abun alaihim a kansu ma'ana an rubuta musu cewa sun kintsa niyyar abu kaza Allah ya san da haka wasa yujazihim alaihi kuma zai ba su sakamako me menene sakamakon wanda ya kintsa niyyar saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uquba ko dawwa a tammal jaza kuma cikakken sakamako za a ba su malai sai fa fihi wa'idun lahu a cikin wannan akwai wato narko a gare su thumma amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi muqabalatihim bil i'rad sannan sai Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya fuskance su ma'ana abinda ake nufi da fuskanta ba wai ya je ya tinkare su ba ma'ana wannan aikin da suka yi ya zama abin da zai yi ya fuskanci wannan aikin shine i'radi ya bijire ya rabu da su ya kauda kai wa adamu ta'anifi kada ya tsananta musu kada ce zai musu wani abu na tsanani ko wata magana ko ya ce yayi hukunci a zo a yake su ko ya ce mu'mine ku je ku dauko ta kubba gobe zamu yake munafikan Madina duk ba haka ba sai aka ce kyale su mun yi magana dai a baya daga cikin hikimomin Allah da hikimomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen barin yakin munafikai ko ai mun yi magana dawwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya faɗa daga cikin hikimar saboda ana ganin munafikai a zahiri kamar suna cikin mu'mini idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana tsoron kada aje ai ta yada zancen inna muhammadan yaqtulu ashabahu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe mutanansa saboda su na nesa suna ganin waɗannan mutane a matsayin mutanansa to idan aka je yana kashe su sai a dauka haka amma kuma ya nuna har yanzu cewa lallai munafiki ba karamin mugun mutum bane saboda zaman da yayi ya san sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kafirai su yi amfani da shi su samu information inda za su yi amfani da shi wajen yakar manzon Allah mummunan abu tun daga nan aka fara abinda ake kira At-Taburul Khamis ko ai kun san shi eh fifth column da ake fadi a siyasar duniya kun san fifth column eh a ko ina baka sani ba ko a siyasar duniya yanzu duk wata kasa da take son ta ci nasara akan wata kasa ai ba ta iya cin nasarar yadda take so sai ta samu wasu daga cikin ƴan wannan kasar da za ta nemi haɗin kansu ko ƴan cikin gida da za su yaudari ƙasarsu su ci amanar ƙasarsu shi yasa ake kiran abin cin amanar ƙasa shine treason yauwa cin amanar ƙasa mutumin da zai hada baki da wata ƙasa domin ya cuci tasa ƙasar shi yasa a ko'ina a duniya a convention na duniya duk kowaye aka kama shi da wannan mai hukuncinsa kisa ake shi yasa bai kamata a ga laifin musulmi idan ya zama shari'ar musulunci ita ce duk wanda aka kama yayi ridda hukuncinsa kisa amma yanzu sai kaga duniya duk ta hadu akan cewa wai a soke hukuncin ridda saboda su abin da suke so mutum yana da damar ya renouncing religion dinsa duk lokacin da yake so ya ce ya fasa saboda so suke su nuna addinin musulunci ana fita Allah kuma sai ta ƙaryata su sai yake ta nuna addinin musulunci sai shiga ake kullum masu hankali ne kuma suke shiga ba shirme ba masu bincike profesoshi malaman jami'o'i likitoci su yi bincike ba musulmi ba ne amma sai su zo su shiga musulunci saboda abin da suka gani na gaskiya a cikinsa to almuhim zancen da yadda nake shi ne duk mutumin da yake tare da al'umma amma a ɓoye yana mu'amala da wata ƙasar yana cutar tasa al'ummar to wannan shi ake ce ma dama m fifth column kuma su ne munafikai na asali waɗanda ake amfani da su a cuci tasu ƙasar Allah ya tsare mu yana daga cikin wato mummunan abu ya zama kana cikin al'umma amma da kai ake amfani a kawo rugujewarta mummunan abu ne mummunan hali ne babu mutumin da yake sha'awar wannan a kama mutum cewa yana mu'amala da wata ƙasa a ɓoye don ya kawo tashin hankali a ƙasarsa wannan mummunan laifi ne a kowace ƙasa a duniya kuma in mutum ya shiga irin wannan yanayi ya kawo kansa inda za a kama shi kuma an kama shi to duk abin da aka yi masa shi ya ja ba abu ne da ake wasa da shi ba saboda sirri a zamanin yanzu shine cin nasarar yaƙi ko ba haka bane yau duk mutumin da zai dauki kun san dai lokacin da aka yi yaƙe-yaƙen abin nan kila kun karanta tsakanin west da east america da russia ko harkar spanish da sauransu duk irin waɗannan abubuwan ayyuyi su kuma a koyaushe a duniya wannan abin yana nan ana ta yinsa babu sharri irin mutum ya zama ba mai ikhlasi ba ne ga al'ummarsa shi ne zai je sai da ƙasarsa a zo a lalata ta ko ya sani ko bai sani ba wani ana amfani da shi bai sani ba wani kuma ya sani saboda a bashi kuɗi irin ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje yanzu da ake tuttudawa kudi su zo su ta ya hada batala da barna da rashin kunya da rena addini da kiran mutane su yi watsi da musulunci musamman dai musulunci eh musulunci aka fi mai da hankali a kansa ba a damu da sauran addini ba ai ta yada maganganu shi yasa zaka ga wasu kungiyoyin in banda a area musulmi ma ba a samun su yanzu kaje kudancin Najeriya kaje ana damuwa da wasu kungiyoyin mata to dama matan suna waje sun riga sun fito duk gasu nan a kasuwa kuma haka bane duk su ne a kasuwa namu ne na musulmi yanzu ake so a fito da su eh su fito kasuwa su fito komai ma a yi da su eh saboda ya zama cewa bariya din da take tsakanin namiji da mace a kariyata ai ta shagala kuma a shiga cikin abubuwan da Allah ya hana shike babu abin da ke ruguza al'umma kuma irin wannan abu in kyale dai wannan zancen ba shi ne a cikin su yaƙin mu ko na alaikum
assalam
eh zulwa jahani shine dama ai zulwa jahani alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ya'ti ha'ula'i biwajhin mutumin da zai zo gun waɗannan da wata fuska ya je gun waɗancan da wata fuska shine ake cewa mene zulwa jahani yana cikin sharrul khaliqati cikin sharrin halittar Allah kuma zaka ga fa har munafikin ba so ai masa munafinci kaji matsalar ko ba haka bane yanzu su yan fifth column din ko munafikan za su yadda kai ma ka shiga cikin su ka samu information ka je ka tona musu ba su yadda ba daga munafinci fa bai yi ba yawa asali ba dan adamtaka bace mai kyau wato hali ne na matsoraci hali ne na rago hali ne na mutumin da bai yadda da kansa ba hali ne na mutumin da wato yake macuci amma idan mutum tsayayye ne baya tsoron ra'ayinsa sai ya bayyana duk abin da za a yi masa sai ni fa ban yadda da kaza ba an riga an san shi ko ba haka bane amma ya nanike ya talike maka kuma alhali baya san ka ina ta in baka so na kawai ka tafi ma shi kenan ni ban ce sai ka zo ba ina ko ba haka bane amma mutum ya zo a yi komai da shi ya san sirrinka sai kuma ya tattara sai ya je sai ya nade sai ya kai wa wani wanda zai cuce ka da shi ai ba karamin mummunan hali ba ne wannan Allah ya tsare mu shi yasa wallahi mummun wato sharrin halin zulwa jahani ba karamin wato mummunan hali bane Allah ya tsare mu sai ce fa innahum la yadurrunahu shay'an su ka munafikai din nan ba za su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba idza tawakkala ala Allah wasta'ana bihi idan ya dogara ga Allah kuma ya nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah fi nasri dinihi wajen taimakon addininsa wa iqamati shar'ihi da tsaida shari'arsa Allah in Allah madauki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya wanda ya dogara kuma ya bashi taimako to babu abin da zai cuce shi wali hada qala shi yasa Allah madauki ce fa'arid anhum wa tawakkal ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ake ba umarni yayi tawakkali yayi tawakkali menene tawakkali haka muke fasara dogaro to ba kuskure bane na yawa dogaro da Allah da sallamawa da zuci zuciyarka ta amince ta yadda ta ce babu mai yi mata sai Allah yawa sannan kuma duk abin da ake samu ta wata hanya to ka bi wannan hanyar dan ka samu shine ake cewa al-akhdhu bil asbabi dogaran shi kadai ba al-akhdhu bil asbabi ba daidai bane dogaran da al-asbab a rabu da kuma dogaran shi kadai baka dogara ga Allah ba sai sababin shi kuma shirka ne ai kun san wannan dai duk muna fadi yawa Allah ya tsare fahimta tauhidi yana da dadi ba shi da wahala kun yadda fahimtar tauhidi yana da dadi kuma ba shi da wahala saboda asalinsa meye dalili asalinsa dalili meye dalili hujja alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tsaya nan wallahi zaka ji dadin aqidarka amma in baka amince ba da nan to zaka yi ta samun matsaloli da yawa da tufka da warwara cikin zuciyarka kanka baka yadda da abin da kake kai ba, amma in Allah ya hore maka ƙarfin aqida mai kyau, wallahi duk duniya ba abin da zai girgiza ka. Shi yasa duk mutumin da bai fahimci aqida sa yadda ya kamata ba, to akwai abin tausayi a addinin sa, akwai abin tausayi a addinin sa, bal bai ma fahimci addinin ba. Shi yasa kullum muke nanatawa a dawo fa karatun aqidan nan, a dawo karatun mene aqida. Wani an ce aqida ma sai ce wai mene aqidan ne, ce wai mene aqidan ne, abin da ake nufi abin da zaka kudurta a zuciyarka. Yanzu mutumin da idan ba shi da lafiya, tunaninsa ya fi karkata zuwa ga layun da aka bashi, da kambun da ke karkashin kwankwasansa, da wanda ya daura, da kuma abubuwan da za a je a karbo masa a wurin boka. In wannan tunanin shi ya fi karfi a zuciyarsa, dan Allah zai kula Allah? Zai kula Allah ba. Amma wanda ya dogara ga Allah ba ruwansa da waɗannan abubuwan fa. Duk wanda ya dogara ga Allah to waɗannan abubuwan fa baya sauraron su, ba ruwansa da su. Ba wani zancen wata kariya da wata kaudabara da wani mai, duk ba abin da ya hada shi da su. Tawakkali ga Allah, ya yadda babu mai bashi kariya in ba Allah ba. Kun ga wannan ko a gurin mai neman duniya akwai sauki? Ba sauki ne da shi ba. Wani ai duk abin da zaka faɗa masa akan wannan sai ce kai wannan abin na ku mu ba za mu iya ba. Akwai mai iya faɗin wannan? Sai mu ba za mu iya ba. Mu imanin namu bai kai nan ba. Haka wani zai ce. Tun ko imanin ka bai kai nan ba, ina yake? Me kake so? Wannan shine matakin da dole mai imani ya kai shi. Yawwa dole ne. In ba haka ba kana da matsala, ba ka yadda da Allah ba. Sai ga ana ta tura yara wani su je a kintsa su, wani menene ayi wanki waye ayi menene, duk wannan bata lokaci ne. Bata lokaci ne ka koma ga Allah, ka yadda da Allah cewa yana nan tare da kai, kuma babu abin da zai zo gare ka in ba da izininsa ba. Sihiri fa ko ga karfin sihiri, amma me Allah ya ce? Yace ba za su cutar da kowa ba illa bi idinillah, sai da izinin Allah. Saka karka rika tsoron wani mai sihiri zai ma sihiri zai ma menene, ka ji mutum har a zuciyarsa fa yana tsoron kada fa ya ce fa shi baya tsoron waɗannan aljanin karfa su zo su taba shi. Wani ma har tsoro yake ya faɗa wai karfa su ji. To ai wannan shine tsoron shirkar dama da ake so karka faɗa cikinsa. Ya bawan Allah, ka zama na Allah, ka sallama wa Allah, ka koma zuwa ga Allah, kuma za ka yi mamakin irin kariyar da Allah zai baka. Muje Allah maɗauki ce afala ya tadabbaruna alquran, ka karanta wannan ayi ko? Yawwa afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Shin ba sa tintintini ne, ba sa dubi, ba sa lura, ba sa ta'ammuli, ba sa karatun ta natsu dangane da alqur'ani? Wannan shine ma'anar tadabburi. At-tadabbur shine an-nazaru ila awaqibil umur, dubi zuwa ga me zai je ya dawo, shine ma'anar tadabburi. Domin asali daga dabar, ad-dabar shine ai bayan abu, in abu ya wuce a gabayan sa ko dawwa. To shi qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan maqasid da aka ambata, manufofi na saukar da alqur'ani. Hallamun ta ta'lili aka kawo cewa domin ai tadabburi ne, domin akwai ilimin da in ba tadabburi ba za a kai gare shi ba, kuma akwai ilimin da wani lokaci zai zo zai bayyana wa mutane, akwai ilimin da duk yadda za ka yi in ka nutsu ka karanta alqur'ani ka fahimta ka sake maimaitawa, ka sake maimaitawa, baka zo kansa ba sai ka sake maimaitawa, ka maimaita, ka maimaita, ka dade, kuma kai tsam kana tunani, sai kaga Allah ya kimsa maka ma'ana. Haka ne ko ba haka bane? To shi yasa shi qur'ani yana tafe da wannan abin da ake cewa mene at-tadabbur. At-tadabbur yana taimaka maka wajen ɗaukar darussa sosai a alqur'ani, domin alqur'ani da lafuzzansa da ma'anoninsa da asalib dinsa. Asalib shine jami'in uslub, salo, salon magana, da zubi. Yawwa, zubi na magana wannan ababin balaga, da lafuzza, da ma'anoni, da kissoshi, da kuma hadisai da suke ƙarin bayani akan ma'anoni. Shi yasa in za ka yi tafsiri ake buƙatar duk waɗannan abubuwan ka haɗo su, ka san ayoyi da suke da alaƙa da wannan ayar da kake magana a kanta, ka san hadisai da suke da alaƙa da wannan ayar da kake magana a kanta, in kana da damar tattaro su baki ɗaya. Duk da mun san wannan sai dai a same shi a littattafai, amma a darussa irin namu wannan na awa ɗaya ba zai yiwu kowace aya a ce irin wannan tafsirin za ka yi mata sai ka ƙare qul huwallahu sai kai wata uku. To kaga sai ya zama abinda ake so na Qur'anin a yi amfani da shi wajen wa'azantar da zukata sai a rasa shi. Amma kuma fa'idojin suna da muhimmanci, suna da muhimmanci, ba na wasa ba. To ana samun wannan ta hanyar babin tadabburi a cikin ayoyi na Alƙur'ani. Za mu ji dai abin da malam ya ambata mana. Allah Maɗaukaki yana umarni, in ji malam Sa'adi yake cewa ya amuru ta'ala bi tadabburi kitabihi. Allah yana umarni da a yi tuntuntuni da ya dubi da lura a littafinsa. Wa huwa, ga shi zai fassara mana, at-ta'ammulu fi ma'anihi, shi ne a yi tunani da lura a ma'anonin Alƙur'ani. Wa tahdiqul fikri, da zurfafa tunani, fihi, a cikin ma'anonin Alƙur'ani. Wa fi mabadi'ihi wa awaqibihi, da farkonsa da ƙarshensa, mafarin zancen da makomar zancen. Wa lawazimi zalika, da abubuwan da zancen yake kwasa tilas ya tafi tare da su. Su ne lawazim, abubuwan da ko da ba a faɗe su ƙasdan ba, amma kuma min babi talazumi, in an faɗi wani abu to suna tare da wannan ma'ana. Shi ne ma'anin talazumi. Ko? Kar ku mu koma a babin aqida, maganan dalalatu, ko dalalatu al-alfaz, dalalatu al-mutabaqa, ko dalalatu at-tadammun, da kuma dalalatu al-iltizam. Ai duk kun san waɗannan. Yawwa, to in ka ɗauko wannan ma'anar, ai akwai lafazin da shi kaɗai ya dullu ala shay'in, yana nuni zuwa ga wani abu, ko ta ɓangaren ma'ana. To akwai kuma ya dullu ala shay'in khariji ma'anahu, wanda yake lazimun lahu. To wannan tattaro su baki ɗaya, da tatabuƙin, da tadammunin, da kuma talazumin, ka haɗa su buɗe, duk za ka samu ilmomi da yawa cikin abin da ya shafi Alƙur'ani. To shi Alƙur'ani in kana so ka fahimce shi sai ka haɗa waɗannan abubuwan baki ɗaya. Shi yasa ko ga, wato wallahi tafsiri ba ƙaramin aiki ba ne, ba ƙaramin aiki ba ne. Amma yanzu da mu da ba mu iya ba, da kowa yi yake yi, har da irinmu, da an bar wa ƙwararru sosai a Ƙur'ani, da suka san shi da zurfinsa da cikinsa da wajensa, da sai a zauna kaga ana ta ɗaukar fa'idoji. Amma yanzu kowa tafsiri yake. Yanzu aka baka aikin kai digirin masters ko PhD akan sunayen masu tafsirin Najeriya, za ka iya? Ya ishe ka ko malam zai isa PhD topic? Ya jigawa ma, ya isa? To kaji ya jigawa, in ji shi da fata. Wallahi ba ƙaramin aiki ba ne. Allah ya ba mu mafita, Allah ya sa mu faɗi daidai, Allah ya ba mu ikon dacewa da abin da Allah yake nufi. Yace fa inna fi tadabburi kitabillahi miftahan lil ulumi wal ma'arifi. Wallahi a cikin tuntuntuni da lura da zurfafa tunani a littafin Allah akwai mabuɗi na ilmomi da yawa. Akwai abubuwan da musamman in kana da wani background knowledge a wani fili, an samu wannan abun da yawa, ka tuntuɓi masu ilimin sciences da technology da suka yi zurfi a ciki, wani zai ce maka wannan zancen malamanmu scientist ba su dade ma da gano wannan binciken ba. To amma sai ka samu Qur'ani ya gama gaya mana shi tuntuni ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai rubutu ba, bai karatu ba, bai ji gun wani malami, bai taba shiga laboratory ba, amma gashi ya zo da wannan ilimi. Wannan tuntuntunin zai taimaka maka ka ga ilmomi daewa, yasa abubuwa daewa za ka ga kai ta mamakin su wajen tsarin halittar dabbobi. Yanzu misali, waye taba lura a cikin ku cewa tsuntsaye idan suka tashi sauka akan wayar wutar lantarki, me yasa ba abin da yake samu su? Kun taba lura? In kai ne ka sa hannunka, me zai faru? Amma lokacin da aka saukar da Alƙur'ani ba lantarki. Amma saboda ilimin Allah ne, Allah ya san lokacin zai zo za a samu lantarki. Duk tsuntsaye suna da wani abu kaman roba-roba a jikin kafarsu, duk inda suka taka to ba zai zama conductor ba ko? Sai zama ba zai abin nan me zai zama? Yawwa, ba zai janye, ba zai ja su ba. Ba zancen a ce wutan lantarki ta ja tsuntsu. Tanzu kun ga ai ba wani meeting aka yi da scientist aka ce tun ko a can bayan aka gaya musu ko lokacin da Allah ya halitti tsuntsaye, ai kun ga ba su suka yi halittar ba. Allah ne ya halitti kayansa, amma haka ya sa abin saboda ya san su waɗannan ga inda za su riƙa rayuwa, a sama suke. To a saman nan duk inda za su sa ƙafarsu ba abin da zai cuce su. Kamar yadda kai yanzu kaga in kana tafiya kullum nakan faɗi wannan, ɗan adam iska za ta taso guguwa mai ƙarfi da za ta iya kwashe gidaje, ta ruguza gidaje hawa nawa sai ta sauko da shi. Kaga bishiya ta faɗi, a ɗauki mota a yi sama da ita a jefa ta wani wuri, amma ɗan adam yana takawa da ƙafa biyu yana tafiya har ya gudu, har ya ɓuya a wani wuri da irin balance ɗin da Allah ya ajiye masa. Duk wannan menene? Ilimi ne. Don haka Allah a cikin halittarsa akwai ilimomi da yawa wanda idan baka yi tadabburi a cikin abin da ya ambata ba, to ba za ka fahimta ba. Shi yasa Alƙur'ani na masu hankali ne. Alƙur'ani na masu hankali ne. Don haka in ka samu mutum dama ya zo yana fagam-fagam, yana korar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga amfani wajen fahimtar Qur'ani, to baya cikin masu hankalin da ake magana da su dama wajen mu'amala da Qur'ani. Zaka bai cancanci ya iya fasara maka Qur'ani ba, ba yadda za a yi magana a kan Qur'ani kuma a yi watsi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole sai an hada su. Dan me za a ce dan adam ya tadabburi ya tunani, a ce malamai da kuma al-aqilai masu hankali su yi, amma maganar manzon Allah kuma izo a ce zo a ce ba za a fasara Qur'ani da ita ba? Ko ban gane wannan yakin ba? Yawwa, an bar masu hankali wai su yi tunani su gano wani abu a cikin Al-Qur'ani, amma zancen manzon Allah sun wai an ce wai ban da shi sunansa hadisi. To wannan dama wasu manufofi ne suka sa masu irin wannan tunani suka zo da su don yaƙar addinin musulunci. Allah ya tsare, ya ce wa bihi yustantaju kullu khairi, da wannan tunanin da lurar a cikin ma'anonin Alƙur'ani ake fidda duk wani alheri. Ka duba Alƙur'ani za ka samu abubuwan alheri da yawa. Sai sa samun malamin da ya san Alƙur'ani ya fahimce shi zai iya fito maka da ma'anoni da yawa a cikinsa, ba ƙaramin fa'ida za ka samu ba. Wa tustakhraju minhu jami'ul ulum, kuma duk ilmomi za a iya fidda su ta hanyar wannan istinbati. Ilmomi da yawa za su fito ta cikin Alƙur'ani. Wa bihi yazdadu al-imanu fil qalbi wa hadha ahammu, da wannan imani zai karu a cikin zuciya. Wa tarsakhu shajaratuhu, kuma bishiyar imani ta ƙara tabbata, ta kama ƙasa, ta ƙara nutsewa cikin kogon zuciyar mutum, ta rarratsa ko'ina a cikin jikinsa, imani ya ƙara shiga ɓargo da jini da ko'ina. Fa innahu yu'arrifu bir rabbi, domin shi wannan tadabburin da kuma bin Qur'ani da tadabburi yana koya maka, yana sanashe ka, yana ilmantar da kai Ubangiji. Ko ba haka bane? Idan kai tunani ka nutsu sosai sai ka ce kai Allah da iko yake. Ah, me yasa in wani wa'azin ya shige ka kawai sai ka gyara zama ka ce kai gaskiya ne. Me ya shiga? Imani ne ya karu. Imani ne ya karu, shi yasa wani kuma ya kabbara, wani ya nishi, wani ya ce la ilaha illallah, wani ya ce subhanallahi, wani ya tashi daga bacci, wani gashi fa Qur'anin yana nan tare da shi a gidansu amma bai taba jin wannan abun ba. To me ya kawo wannan tadabburin? Ne ya kawo shi, don haka shi tadabburi yu'arrifu bir rabbi al-ma'bud, zai ilmantar da kai wane ne Ubangijinka abin bauta, wa ma lahu min sifatil kamali, da kuma abin da ya cancanta na siffofi na kamala, wa ma yunazzihu ko yatanazzahu anhu min simatin naqsi, da kuma abubuwan da zai yake tsarkaka daga gare su na wato siffofi da alamu na tawaya, wa yu'arrifu at-tariqa al-musilata ilayhi, kuma shi tadabburin nan zai ilmantar da kai hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah. Wa sifatu ahliha, ya koya maka kuma siffar mutanen da suke kan wannan hanya din, muminai, salihai, mutanen kirki, mutanen kwarai. Wa ma lahum indal qudumi alayhi, kuma me za su samu in sun koma zuwa ga wannan ga Allah. Wa yu'arrifu al-aduwa, kuma sannan al-Qur'ani zai baka labarin aduwi, ka san halin abokin gaba. Yanzu ba gashi mun san halin munafikai ba? Yawwa, gashi mun san halin su. Tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ga irin abin da suka yi masa. Su zo tare da wurinsa, su nuna suna tare da shi alhali, ba sa tare da shi a zuciya. Siffanta maka irin wautar wanda bai karɓi addinin musulunci, da irin yadda yake ganin ya kamata abubuwa su zama alhali, ba haka ya kamata ba. To duk za ka gani. Wa sifatu ahliha ainan, wa yu'arrifu al-adu alladhi huwa al-adu ala al-haqiqati, zai nuna maka abokin gaba wanda shine abokin gaba na haqiqa. Wa at-tariq al-musilata ila al-azab, kuma nuna maka hanyar da zata kai take kaiwa zuwa ga azaba. Wa sifatu ahliha, da kuma ma'abuta azaba da siffar su. Wa ma lahum inda wujudi asbab al-iqabi, da kuma abinda suke cancantar sa yayin da aka samu sabubban uquba. Wa kullama zada al-abdu ta'ammulan fihi, shi Qur'ani duk lokacin da mutum ya ƙara zurfafawa wajen tunani a cikin Al-Qur'ani, izdada ilman wa amalan wa basiratan, sai kaga ya ƙara wato ilimi, ya ƙara aiki, sai ya ƙara ilimi, ilimin sai ya jawo shi zuwa ga aiki, sai kuma ya ƙara basira. Wannan abun haka yake. Haka kar ka bari a raba ka da Al-Qur'ani, kada ka bari a raba ka da mene? Al-Qur'ani, kuma da kokarin sanin ma'anoninsa. Ka yi kokari ka san ma'anonin Al-Qur'ani, ta haka ne za a samu tadabburi. Domin wanda bai iya larabci ba, tadabburin me zai cikin me? Sai dai an fassara masa komai. To fassara kuma ba ta baka hakikanin sanin Al-Qur'ani tsakani da Allah. Fassara da irin wannan da ake kira tarjama, kalma kalma, ce wal kaza da kaza, ba za ta isa ba wajen gamsar da kai. Yanzu ku duba littafan tafsiri, in sai malam Ibn Taymiyyah suna cewa za su duba tafsiri 100 ko 50 ko nawa kafin su yi magana akan maganar Allah, samun sama tukuna yana ina? Mu yanzu littafan tafsirin namu ma nawa ne? Kowa sai ya je maka kwamfuta shamila, wani ba zai sa kuɗin ma sai littafin tafsirin, wanda da shi kuma ake gano wannan ilmomin, sai ka ji malam wani ya ce kaza, malam wani ya ce kaza, kuma zama ake ai ta karatun tuntuni ba rana ɗaya ba, ba zai yi ba rana ɗaya. Karatun yinsa ake a bashi lokaci ai ta karantawa, a ƙaru a samu fa'ida. Ina ne za mu tsaya? Sai ce wa kullama zada al-abdu ta'ammulan fihi izdada ilman wa amalan wa basira, lidhalika amara Allahu bidhalika wa hassa alayhi, shi yasa Allah ya umarni da yin wannan tuntuntuni da kuma lura. Wa akhbara annahu huwa al-maqsud bi inzali al-Qur'an, kaga ne shine abin da ne ambata mana da su, cewa wannan tunanin ma shine sababin saukar da Qur'ani. Allahu akbar. Wato wannan Qur'ani ka karanta shi kai tunani akan ma'anonin dan haka aka saukar da shi Allah ne faɗa gashi nan yace kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li ga lamun nan lamun ta me ta ta'lil yawwa li yadabbaru ayatihi dan ayi tadabburin ayoyin sa wal yatadhakkara ulul albab kuma dan masu hankali su tuna yanzu Allah kaga mahaukaci ai ba shi a ciki ko garma garma ba shi a ciki marar nutsuwa ba shi a ciki marar kintsi ba shi a ciki ana buƙatar masu hankali wanda suka yi karatu su ne za su fahimci me Allah yake cewa sannan wa qala ta'ala Allah madaki yace afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ba sa lura da alqur'ani ne ko kuwa suna da zukata ne da aka sa musu kufe shi yasa ashe kenan in mutun zuciyarsa ba a cikin kufe take ba to ko insha Allah za ta gane alqur'ani dan haka a bude zuciya a bude tunani ayi tadabburi a cikin alqur'ani Allah madaki muke roko ya kara mana ilimi za mu karasa magana akan wannan a dangane da fa'idojin tadabburi in Allah ya kai mu gobe gashi nan mallaka ya kawo mana umin fawaidit tadabburi li kitabillah kaza da kaza da kaza insha Allah zai kawo mana Allah kara mana ilimi Allah kara Allah ya taimake mu wajen gane alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk